بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci wanda shine daren Alhamis daren 14 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke gabatar da karatu na tafsirin Alkur'ani mai girma wannan shine darasi na 35 cikin jaringir a darasan tafsirin suratul qasas Allah ubangiji ya samu dace idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna tattauna mas'aloli da ke karkashin aya ta 78 fadan Allah madaukakin sarki qala innama utituhu ala ilmin indi mun gama tattauna masail na wannan aya amma akwai gaba ta ƙarshe da bamu karasa ta ba fadan Allah wala yusalu an dhunubihimul mujrimu suraka alarma malan nura Musa sahabi zai sake karanta mana wannan aya ta 78 qala innama utituhu ala ilmin indi na
a'udhu billahi samiil alim minash shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
الله مدى كسر كي يكي وقال إنما أوتيته على علم عندي قارون يكي نيفا ونن دوكيا أمبان إتني سبو دواني إلمي دكي تاردن Allah ya ce awalam ya alam shin shi bai san annallaha kad ahlaka min qablihi cewa Allah ubangiji ya halakar a gabaninsa min alquruni daga cikin zamanna man huwa ashaddu minhu quwwatan wadanda suka fi shi tsananin karfi wa aktharu jam'a kuma suka fi shi tara dukiya da mabiya wala yusalu an dhunubihim almujrimu kuma ba a tambayan mujrimai akan zunubansu wannan gaba ta cewa wala yusalu an dhunubihimul mujrimu cewa a ranar alkiyama masu zunubi ba ma za a tambaye su game da zunubansu anan ne muka ambaci cewa malamai sun ja numfashi cewa akwai wasu ayoyi da suke nuna lalle za a yi tambaya ko waɗanda kuma suke nuna ba za a yi tambaya ba kamar wannan wala yusalu an dhunubihimul mujrimun da faɗin Allah fa yawma idhin la yusalu an dhanbihi an dambihi insun wala jan da ire-irensu wasu ayoyin kuma sun zo da batun cewa ranar alkiyama za a yi tambaya kamar fadan Allah fa nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna almursalina cikin a'raf cewa wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aika musu da manzanni kuma su ma manzannin sai mun tambaye su da irin fadan Allah da yake bada labarin ɗaya daga cikin mashahid na kiyama waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasuru da ire-iren waɗannan ayoyi sauraka sai malamai suka ja numfashin cewa to ya za a haɗa waɗannan ayoyi na alkur'ani a fahimce su ga baki ɗayansu a nan ne muka ce za mu karanta khulasar magana al'imamu shankiti Allah ya gafarta masa wannan malami daga cikin bijiman malaman musulunci ne a wannan zamani ya da littafi na tafsiri sananne adwa'ul bayani fi dahil qur'ani bil qur'an yana kuma da wani littafi da yayi shi musamman akan wannan mas'ala mai suna daf'u ihamil ittira wato tunkuɗe tunanin da mutum zai yi cewa akwai rikici game da ayoyin alkur'ani a cikin wannan littafi nashi ne ya ambaci cewa irin wannan mas'ala za a bada amsa ta fuskoki guda uku. Fuska ta farko cewa tambayoyin da za a yi a ranar alkiyama iri biyu ne. Akwai su'alu tawdihin wa taqri'in, tambaya wadda ita kanta azaba ce tambaya, tambaya ce ta kure, tambaya ce ta nuna wa mutum ya riga ya shiga uku ya lalace. Sannan kuma akwai su'alu istikhbarin wastifhamin, akwai tambaya ta neman labari da tambaya ta neman amsa, to iri biyu kenan. Saboda ayoyin da suka tabbatar da za a yi ma wasu mutane musamman kafirai za a musu tambaya, ayoyin suna nufin za a yi musu tambaya ce ta kure, tambaya ta azaba, saboda ita kan tambaya a matsayin azaba ne. Inda kuma aka kore cewa ba za a yi musu tambaya ba, ana nufin ba za a yi musu tambaya ta neman bayani ba, ba a buƙatar wani bayani a gunsu don an riga an san bayani. Idan ka ɗauki musamman kamar faɗin Allah, alam ya'tikum rusulun minkum, kaga wannan tambaya ce ta ƙara musu cire rai daga rahama Allah, ta sanya su shiga cikin tashin hankali tun kafin su cikin azaba. Aka ce musu, shin manzanni ba su zo muku daga wajen Allah ba? Kaga wanda aka tambaye shi wannan tambayan ba a buƙatar wata amsa, ana tabbatar mai da cewa ne ya riga ya shiga matsala. Haka faɗin Allah, misali afasihirun hadha am antum la tubsirun, za a ce wa kafirai, shin wannan abin da kuke gani na tashin alkiyama bokanci ne kamar yadda kuke faɗa a duniya, ko ku har yanzu ba ku gane ba? Irin waɗannan tambayoyin da ire-irensu tambayoyi ne na taqri' wa tawbih, na tsawa da azaba su kansu. To irin su ne za a yi ma ƴan wuta, amma tambaya ta neman bayani ba za a yi musu ba. To ita ce irin waɗannan da aka kore cewa wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun, Allah ya riga ya san zunuban da suka yi. Fuska ta farko kenan. Fuska ta biyu, malamai suka ce ita kiyama mawaqif ne, wato wurare ne daban-daban, abubuwa ne daban-daban, events ne mabambanta, tun daga tsawa da busar ƙaho da za a yi ta farko, duniya ta rikice, sama da ƙasa su kekkece, har kuma a sake yin wata busa ta biyu bayan an saukar da wani ruwa wanda zai jika ko'ina ya tada matattu daga kaburbura, sannan a tafi a taru a wani waje a daɗe shiru a kasa cewa komai, daga baya a tafi neman ceto wajen annabawa da manzanni ɗin nan, har zuwa sa'ad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ana laha, ya je gun Allah ya nemi alfarma cewa a yi mutanen hisabi, har zuwa kuma lokacin da za a ce a tafi filin hisabi, daga nan a haura siradi, daga nan a je a sha ruwa a bakin tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a kore wasu, a zo a kafa ma'auni, a ba da damar ceto, abubuwa ne iri daban-daban da za a yi su. To waɗannan abubuwan daban-daban mawaƙif, akwai a wani lokaci cikin waɗannan lokutan akwai sanda za a yi tambaya, akwai lokacin da kuma babu tambaya, akwai sanda za a ba da damar magana, akwai sanda kuma babu damar magana, akwai sanda za a nemi ba a san abin da mutane suka yi, ko kuma sanda ba za a nema ba. Domin za ka ga a wani waje Allah yana cewa wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim, mene yace umyan wa bukman wa summa, akwai sa'ad da a ranar alkiyama za a tarar da ƴan wuta da kafirai da sauran munafikai, an zubar da su akan fuskokinsu rubda ciki, suna kurame kuma suna bebaye babu magana. A wasu wuraren kuma za a ji cewa har sun yi magana, har sai a ce musu ma ku yi shiru kar ku ƙara yin magana, ikhsa'u fiha wa la tukallimu, kaga akwai sanda za su samu damar yin magana, akwai sanda ba su samu damar yin magana ba, akwai sanda za su ce abin nan, wato za su ce ina ma da sun zama turbaya, irin yadda aka maida dabbobi turbaya. So wurare ne mabambanta, a wasu wuraren akwai tambayoyi, a wuraren wasu babu tambayoyi. Fuska ta biyu kenan. Fuska ta uku, wasu malaman suka ce tambayoyin da za a yi sun shafi wasu abubuwa ne keɓantattu, akwai kuma matsalolin da ba za a yi tambayoyi a kansu. Saboda haka za ka ga ai cewa aka yi ba za a tambaye su game da zunubansu ba, wala yus'alu an dhunubihimul mujrimu, amma kaga an tambaye su akan cewa alam ya'tikum rusulun minkum, an tambaye su game da annabawa, an ce falanas'alannal ladina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za ta tambaye su game da annabawa domin har annabawan ma za su tafi cikin taron kiyama suna neman sheda wai zai tabbatar ya musu sheda akan cewa da gaske sun isa da sabon annabta saboda za a ta za a yi tambaya akan annabawa za kuma a tambayi waɗanda aka aika wa da annabawa kuma su ma annabawan za a tambaye su shin sun isar amma game da zunubai wala yusalu an dhunubihimul mujrimu haka fa yawma idhin la yusalu an dhanbihi insun wala jan kaga game da zunubi ne ba za a yi wannan tambaya ba yana zai ƙara fito maka da wannan ma'anar fili idan ka kalli kamar fadin Allah da yake cewa liyas'al as-sadiqina an sidiqi za a tambayi masu gaskiya game da gaskiyar su kaga an ce ba za a tambayi masu zunubi game da zunubin su ba amma masu gaskiya za a tambaye su game da gaskiyar su daga cikin su kuma har za a tambayi Annabi Isa alaihi salam wanda ɗaya daga cikin annabawa ko masu gaskiya za a ce masa a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummiya ilahi kai kace a rike ni da mahaifiyata kai kace a rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin alloli Allah zai mishi wannan tambaya amma kaga su waɗannan kafiran da suka bi shi a wajen ba a haka yato cewa za a tambaye su me yasa kuka yi haka su da haka akwai inda za a yi tambayoyi akwai kuma inda ba za a yi ba alkiyama dai wurare ce daban-daban waɗannan su ne amsoshin da malamai suka bayar game da yadda za a haɗa waɗannan ayoyi mabambanta wanda wasu suke cewa akwai tambaya a lahira wasu kuma suke cewa babu tambaya a lahira Allah ka sa mu dace abu na gaba da ya kamata mu kalla kafin mu je kan ayoyi na gaba shine ƙarin wasu fa'idoji da ke cikin waɗannan ayoyi wanda wasu mun ambata a baya wasu kuma ga su waɗanda Allah ya huwace muka iya ƙayyade su a cikin faɗin Allah da yake cewa inna qaruna kana min qaumi musa za mu fahimci cewa wato kasancewar mutum yana dangantuwa zuwa ga wani na kirki ba zai mishi wani amfani ba idan bai yi kirki ba qaruna ya kasance min qaumi musa cikin dangin annabi musa mun ji ma wasu hadisai da asare da ke cewa dan uwansa ne dan baffansa ne to dangantuwar mutum zuwa ga wani na kirki ba zai mishi amfani a ranar alkiyama ba sai in ya zama na kirki shi yasa al-Imam Muslim rawato hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu wanda aikin sa yasa ya zama a baya wanda aikin sa yasa bai yi sai bi wanda aikin shi yasa yazo latti to dangantakar sa ba za ta amfana mishi komai ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari yake cewa Fatima ƴarsa radiyallahu anha cewa yake Fatima duk abin da yake so a nan duniya ki tambaye ni in baki ni ma yafi ki amma kar ki saki a je lahira ba ki zo da aikin da ya kamata in ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ka fada Fatima wannan zance kaga kowa wanda ba ita ba ya zama wajibi ya shiga tayin sa saboda haka kar ka damu da dangantakarka ba ta maka wani amfani ba a lahira in ba kai aiki ba ko kai wali ne ko jikan waliyai ko shehi ne ko jikan shehunnai ko dan gidan alarammomi ko dan gidan wani babban mutum ko dan gidan wani attajiri wannan duka ba zai maka amfani a lahira a duniya yana iya yi maka amfani amma a lahira to aiki ne inna hasanatu wasayyi'atu da Allah yake cewa fabagha alaihim sai ya musu tawaye ya musu ta'addanci wannan yana nuna mummunan aiki ne ta'addanci a cikin addini da rayuwa mummunan aiki ne ketare iyaka ne haka da Allah yake cewa wa atainahu minal kunuzi yana tabbatar da cewa duk wata dukiya da ka gani a duniyar nan dukiya Allah ce kuma Allah ya ce wa atainahu mu muka bashi shi sa wani waje Allah yake cewa wa atuhum min malillahi alladhi ataku yake magana akan kunce-kunce na saki ku bai wa mata idan kun sake su daga cikin dukiyar Allah da ya ba ku haka fadin Allah wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fihi ku ciyar daga dukiyar da Allah ya sa ku kuna gadinta dukiya da tsabar kuɗi da mallakar kaddarori da gidaje da filaye da gonaki da abinci da suturu da duk wani abu da ɗan adam yake iya mallaka to arzikin Allah ne Allah ne ya huwace maka shi da haka wajibi ne ka gudanar da shi yadda Allah yake so a cikin hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin wata kissa ta Sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki Amr dan As radiyallahu anhu cewa annabi yake ce mishi ya Amr inni uridu an ab'athaka ala ra'si jayshi ina so in sanya ka komanda na wasu sojoji fa yusallimuka Allah kuma ina fatan Allah ya sa ka ci nasara salin alin kar a kashe ka wa yughnimuka Allah ina fata Allah ya baka ganima a wannan yaki sai annabi ya ce wa arju laka min almal ragabatan salihah ni ina fatan ka samu dukiya saboda ina maka kyakkyawan fata ka samu dukiya mai nagarta saboda ina fatan ka samu dukiya zaka yi aikin kirki da ita sai Abu Dan As yake cewa ya manzon Allah inni ma aslamtu ragbatan fil mal yace ya manzon Allah ai ni ban musulunta dan in samu dukiya ba na musulunta ne walakin ni aslamtu ragbatan fil islam na musulunta ne dan kwadayin musulunci wa na kuna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma dan na zama tare da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace kwarai haka ne walakin ya amr nabi sake ci mushi kai amr ka sani ni'mal malu salihu 'inda ar-rajuli salih madalla da dukiya mai nagarta dukiya halas a hannun mutumin kirki daka ina maka fatan kai mutumin kirki ne idan nake so ka samu dukiya ta kirki so na san zaka yi aikin alkhari da ita wannan yana nuna wato amfanin dukiya ta halas kuma a hannun mutumin da yake na kirki wanda ya san haƙƙin Allah game da dukiyar wannan hadisi har ila Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu al-Adab al-Mufrad da kuma al-Baihaqi a cikin littafin Shu'ab al-Iman isnadin sa tabbatacce har ila yau fadin Allah da yake ce masa la tafrah da yake hikaya game da zancen da mutane suka gaya masa wannan yana nuna karhancin wato mutum kawai ya zama ya sanya rayuwarsa a cikin holewa da sharholiya yana cikin wato biki kullun da gasar rayuwa irin yadda shi karuna yake wa qawluhu da yake ce masa wa tabtagi fi ma atakallahu ad-dar al-akhirah wannan yana cewa rayuwar musulmi ana so ne ya dinga yin ta yana auna ta yana auna abin da ya kamata yayi kuma yana daidaita ta kar ya zake game da neman duniya kar kuma ya gaza daga neman abin da zai masa amfani a rayuwar duniya shi sai Allah ya ce wabtagi fi ma atakallahu dar al-akhirah amma sai aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya saboda haka shi neman lahira ana yin shi ne ta hanyar ciyar da dukiya a bisa fuskar da Allah yake so ana yin sa ne ta hanyar amfani da dukiya wajen neman abin da Allah marwakin sarki yake bayarwa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa dan Abi Waqas innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta alaiha babu wani abu da zaka dauka ka bayar wanda zaka bayar dan neman fuska Allah dan neman abin da ke hannun Allah face sai Allah ya baka lada akai sai Annabi ya ce masa hatta luqmata taj'aluha fi simra'atika ta abincin da kake baiwa iyalinka wannan ma zaka samu lada akan sa sannan wannan yana nuna cewa yin aiki da neman lahira baya kore neman halas da neman abincin da zaka rayu akai neman lahira bai hana ka neman abin da zaka rayu da aka ce mishi kuma wala tabgil fasada karka nufaci barna wannan yana nuni kamar da muka ji a baya zuwa ga munin duk abin da shari'a ta kira da suna barna to mummunan abu ne sannan yana tabbatar da siffar Allah madaukakin sarki ta kauna da siffarsa ta ainihin kin munanan halaye da masu aikata su Allah ya sa mu dace sai matsalar kafin Allah da Allah yake cewa fa kharaja ala qaumihi fi zinati aya ta 79 zuwa ta 80 na'am
fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qabun innahu lahu hazzun 'azim wa qala alladhina utul 'ilma wa ilakum وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
نعم الله يكي جوا فخرج على قومه في زينته sai Karuna ya fito cikin mutanansa fi zinati a cikin kulliyarsa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya masu kwadayin rayuwar duniya daga cikin mutanan sai suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun kai can mu ina ma a ce muna da irin abin da aka baiwa qarun innahu la zu hadzin azim lalle shi ma abucin rabo ne mai tsoka. وقال الذين اوتوا العلم ودن da aka baiwa ilimi kuma sai suka ce wailakum kai canku thawabullahi khairun liman amana wa amila salih raban ladan dake wurin Allah shi yafi alkhairi ga wanda yayi imani kuma yayi aiki nagari wala yulqaha illa as-sabiruna babu masu gamuwa da ita ladan ko ita wannan maganan illa sabiruna sai masu haƙuri. Dan ana ci gaba da bamu labarin abin da ya faru yadda mutane suka rabu gida biyu a bayan Karuna ya fito cikin cikakkiyar kulliya ta masu arziki ta sitira da ababan hawa da ƴan rakiya da comboy dinsa wato shiga dai wanda duk wanda ya gani za a ga cewa lalle wannan yana ji da arziki kuma ba shi da matsala a dai wannan rayuwa ta duniya. Sai mutane suka rabu gida biyu sai na farkon su suka ce sune alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wato wadanda duniya ce damuwarsu abinda suke so su ma su samu duniya su irin sharholiyar da yake wadannan sai suna magana suna cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma a ce mu ma mun samu irin abinda qarun ya samu wato sun fitunu da abinda suka gani sun jarabtu da irin a alfarma da suka ganshi da ita ta rayuwar duniya wadannan sun manta cewa wato dadin duniya kadan ne sun manta cewa abin da ke wurin Allah shine mafi tabbatuwa har ma suna cewa a nasu ra'ayin da nasu ganin gaskiya wannan mutum ya more innahu la zu hadzin azim lalle ya more yana jin dadin duniyar nan wannan dabi'ar ita ce dabi'ar mafi yawan mutane a wannan rayuwa ta duniya wanda da zaran sun ga wani ya samu duniya ba sa iya bincikar yaya ya same ta ta halas ce ko ba ta halas ba shin yana aikin da ya kamata yayi da ita ko baya yi wannan shahara ko sarauta ko dukiya ko ta kafafa da ya samu tana baiwa mafi yawan mutane sha'awa. Allah madaukakin sarki yayi tankiya akan irin wannan dabi'ar alal misali a cikin fadin sa wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya Allah yace li naftinahum fi wa rizqu rabbika khairun mimma wa abqa khairun wa abqa cikin bahago Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala tamuddanna aynayka karka dinga sanya idanka kana dogon kallo ila ma matta'ana bihi azwajan minhu zuwa ga abin da muka jiyar da wasu daga cikin su dadi da shi zaharatul hayatud dunya wanda kalekalen rayuwar duniya ne Allah yake cewa linaftinahum fi wanda wannan abin mun ba su shine dan mu zarfce su akan rayuwar nan ta duniya wa rizqu rabbika khairun wa abqa alhalin arzikin da ke wurin ubangijinka shine mafi alkhairi kuma shine mafi tabbas a wani waje a cikin suratul hud Allah yana cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha waffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna wadanda suke son duniya wannan duniya ita suke so kalekelanta shi suke so Allah yace sai mu cika musu ladan ayyukansu a wannan duniyar ba tare da mun rage musu komai ba amma sai Allah yace ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar duk wanda ya nufi duniya ita kawai yake nema ya kafircewa Allah in muka so sai mu bashi duk abin da yake so a duniya kuma daga Allah yana makafaran nan turawa da sauran batattu za ka ga duk abin da suke nema a duniya suna so da zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da daukaka da ci gaba a siyasa da tattali da karfin soja da karfin fada'aji duka nasin to shine wannan abin Allah ya musu nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna zamu cika musu ladan ayyukansu a duniya ba tare da an rage musu komai ba amma fa ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar ha ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadannan sune wadanda a lahira ba su da komai sai wuta Allah ka tsare haka nan Allah ya sake fadan ire-iren wannan kamar alal misali a cikin suratul isra banu isra'i da Allah yake cewa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma yasha'u liman nuridu ma nasha'u liman nuridu wanda yake son abin da ke cikin wannan al-ajila rayuwar duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai mu bashi cikin gaggawa abin da muka ga damar bayarwa liman nuridu kuma ba kowa za mu ba ba wadanda muka ga dama sai mu ba su wani kuma ga kafircin amma ya ta shan wahala sai Allah ya ce thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura sannan kuma sai mu sanya mishi jahannama ya shige shi ta madmuman yana abin dargi madhuran yana abin wulakantawa ita ce cikin banu isra'ila ko haka nan akwai kwatankwacinta a cikin sautin shura fadan Allah da yake cewa man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wanda yake son yayi kwazo dan neman lahira kamar yadda manomi yake yin kwazo wajen neman ya samu amfani a gonarsa Allah ya ce nazid lahu fi harthi wannan mai neman lahira zamu ƙara mai kwazo akan neman lahirarsa sai Allah ya ƙara mishi imani Allah ya sahale mishi aikin lahira yayi tayi ba ji ba gani har ya cika da imani Allah ta sa mu na cikin su ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وند كو دنيا yake so Allah ya ce sai mu bashi daga duniya وما له في الاخره من نصيب amma a lahira bashi da rabo wannan shine irin abin da ya faru da karuna kuma din mai ban irin tafarkin sa irin abin da yake wa kansa kin mutun ya biye wa duniya ita kadai yake nema ba ji ba gani har ya zama ta mantar da shi Allah ta mantar da shi addininsa ta mantar da shi lahirarsa duniya ita kawai ya sa gaba baya damuwa da makomarsa wannan yana cikin hadarin waɗannan ayoyi suna iya zama suna nufata irin sa a cikin hadisin al-imamu at-tirmidhi Allah ya kara masa rahama daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanatil akhiratu hamma wanda lahira ta zama ita ce abin da ya dauka da muhimmanci ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi sai Allah ya sa mishi wadatar zuci wajama'a lahu shamla sai kuma Allah ya tattara mai al'amarin sa a wuri daya wa atatu dunya wa hiya raghima kuma sai duniya ta zo masa ko taki ko taso wa man kanati dunya hamma wanda ko ya zama damuwarsa akan duniya ce kawai Allah annabi ya ce ja'ala Allahu faqarahu bayna aynayhi sai Allah ya sa mai talauci tsakankanin idanuwansa duk abin da ya samu baya ganin wadata kullun yana samu amma baya wadatuwa kullun gani yake shi bai samu abin da yake nema ba kullun yake tsoro yake kada abin da ya alkinta ya lalace ko ya kare kullun tsoro yake kada suwa na fasu fi shi samu yayi ta wahala wa farraqa shamlahu sai Allah ya rikikita mai al'amarinsa sai zama bayi da tsari bayi da tunani bai san ma me zai da kudin ba yana ta neman su ya kasa alkinta su ya kasa tsayawa ya more su ya kasa tsayawa ya abin da zai amfane shi Allah ya wurkirkita mishi al'amarin sa walam ta'tihi dunya illa ma quddira la kuma ba zai samu fa duniyar ba sai iya abin da Allah ya kaddara zai samu duk wahalan neman da yake da zafin neman da yake yi ba zai samu fiye da asalin abin da Allah ya kaddara mai wannan shine surar yadda mutane suke rayuwa a wannan duniya kuma muka kalli rayuwar mu a aikace zamu ga wannan dabi'ar ta riga ta gama dabaibaye mu ita ce kusan mafi muhimmancin abinda muke kare rayuwar mu akai neman duniya, neman yadda za a yi a tara ta, bayan an tara kuma yadda za a yi ta ci gaba da taruwa, yadda za a ci gaba da alkinta ta, yadda za a yi a ga cewa bata wargaje ba. Kuma duk abin duniya, ko dai ya wargaje din, ko kuma kai ka tafi ka bar shi. Allah ya sani. Wannan shine kashi na farko na mutanen Banu Isra'ila waɗanda suke tamanni, suke fatan ina ma su samu irin abinda Karuna ya samu, kuma suke mishi kallon cewa ya samu wani abin a zo a gani, ya samu babban tagomashi na arziki. Sai kuma kashi na biyu sune wanda suka samu ilimi mai amfani da imani mai nagarta, waɗanda sune hakikanin waɗanda suka fahimci duniya, sune wanda suka ce wa qala allazina utul ilma waylakum, waɗanda Allah ya ba su ilimi suka ce kai canku, thawabullahi khairun, abinda yake wurin Allah na lada shi yafi alkhairi, liman amana, ga wanda fa yayi imani, wa amila salihan, wanda kuma yayi aiki nagari, wala yulqaha illa sabirun, babu masu samun haka sai masu hakuri. Wato wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari su ne za su samu ladan da ke wurin Allah, kuma ba a iya samun wannan lada sai da haƙuri, domin aikin a imani da aiki nagari suna buƙatar haƙuri. Faɗin shi da yake cewa allazina utul ilma, wanda aka baiwa ilimi, wato wanda suke da ilimin addini, masu ilimin da ya shafi tauhidin Allah, da sanin shari'ar Allah, da sanin makomarsu ta lahira, da sanin saƙon Allah na annabtar da ya ba annabi Musa a wancan lokaci. Wasu kuma suka ce ana nufin malamai cikin Banu Isra'ila, al-ahbaru min Bani Isra'il, duk dai su din ne dai masu ilimi. Waɗannan su ne suka yi magana suka ce wailakum. Al-wail lafazi ne da yake zuwa da ma'anan al-halak, wato kun kaɗe, ko kun shiga uku kun lalace, ko kai canku. Malaman nahawu suka ce baya zuwa da lafazin fi'ili, kamar yadda Ibn Jinni yake faɗa, kamar yadda yake cikin littafin Tajul Arus na Murtada Zabidi, suka ce abin da ya hana Larabawa su ƙera fi'ili daga jikin wannan kalma, saboda idan aka yi haka zai zama cewa harafi na farko da na biyu a cikin kalmar za su zama duka harfofin illa ne, zai zama da aka ce wailakum, kaga wawun da ya'u duka huruful illa ne, sai dai a ce wayala zai yi nauyi a baki, saboda Larabawa ba sa faɗin haka. Wasu kuma suka ce alwailu asalin shi masdari ne a wanda aka tsago shi daga wani masdari, wanda wancan masdarin shine walwala. Larabawa sukan faɗe shi ma'anan shi idza da'a bilwail, idan mutum yana cewa ya shiga uku, kowa ne ya shiga uku ya lalace, kamar yadda zuwa cikin hadisin Ummu Jami, ita ce wato wannan mata ta Abu Lahabi wanda Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatal hatabi, ana ce mata Ummu Jami, lokacin da aka saukar da su ta tabbati yada aka tsine mata ita da mijinta, sai ta shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana rashin daraja, aka ce kamar yadda Asma'u ta bada labari cewa ja'atil awra'u, matan nan mai harari garki Ummul Jamili, wanda ake cewa Ummu Jamili, ta shigo walaha walwalatu, ta shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ta zo irin mata ce mara mutunci, ta zo tana zage-zage tun daga waje ana jiyo ihunta, to shine Asma'u take cewa walaha walwalatu, tana cewa to ba za a bi gaskiyar ba, kuma tsinuwar da Allah ya din ma kaza kaza, tana ta mugayen maganganu, dogon hadisi ne, kisa tana cikin littafin Musnad na Abu Ya'la da Musadrak na Abu Abdullahi Al-Hakim An-Naisaburi da Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa. Fadin Allah da yace wailakum, ana kuma iya cewa wailata, duk da yake asalin shi waili ne, kamar yadda yazo wailata a ajastu, ko ya wailata a ajastu an akuna mithla hadha al-qura, a cikin kissar ƴaƴan annabi Adam alayhi salam, ma'anan shi ya wailati, sai aka canza ta wannan zuwa alif sai kuma ya wailata, kamar yadda ake cewa ya abata maimakon ya abati, idan jami'i ne kuma sai a ce alwailatu, da Hausa kamar a ce shiga uku da yawa kenan, ko za a ce koyaya, kamar da muka sai yake cewa faqalat lakal waylatu innaka murjin alwaylat shine jam'ul wayl a takeice dai Allah ya bamu labarin suka ce musu waylakum kai canku kun shiga halaka kun shiga bakin ciki da damuwa wasu suna fasara alwaylu a ce wani kwari ne a cikin wuta ko kuma da ake fasara waylul lil mutaffifin ko waylul lil ladina yaktumuna alkitaba bi aydihim sai a ce wani kwazazzabo ne a cikin wuta wallahu a'lam suka ce thawabul lahi khairu ladan dake wurin Allah yafi alkhairi to anan athawab yana da fuskoki guda biyu ladan dake wurin Allah iri biyu ne akwai lada na farko anan duniya wanda ke cikin ni'imar dake cikin zuciyar mumini da kwanciyar hankali in ya bautawa Allah mai da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaqa ta'amul imani ya dandana zaqin imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wanda duk yadda da Allah a matsayin ubangiji yadda da musulunci a matsayin addini yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo da Allah ya koshi to zai ji wani dadi na imani a cikin zuciyarsa to anan duniya mu'min yana jin wannan zaqin imani kamar yadda wanda yake bin imani yana jin wata damuwa da wani bakin ciki waman arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka yana cikin wani kunci to thawabul lahi ya shafi wannan ladan na farko shine da ibnu qayyim yake cewa da a ce sauran yan duniya sun san irin abin da mu'mini suke ji a zuciyarsu na nasuwa da imani da sai an dinga rigima da su akan wannan nasuwa da imani su ma suna neman ta da ko siyarwa za a yi da sun nema sun sai saboda haka thawabul lahi ya hado wannan wato athawabul ajil المتمثل في لذة العبادة والإيمان لا دانا ننقص وان دي كيشكين دائن إبادة دا دائن إيمان سان ننقم دا لا دان دا تأيام وان دي شيني أسلي وان دي كي لا دان لا هرا وان دي كي تترشكين نئمر غافر الله دا يدسا تشغاء الجنة دا سامن وإذا رأيت ثم رأيت نئيما وملكا كبيرا idan kaga abinda Allah ya ba mu'minai zaka ga ni'ima da wani mulki mai girma Allah ka sa muna cikin da zamu rabota da wannan ni'ima ta Allah wato thawabul lahi wannan lada na duniya da mu'minai suke samu da lada na lahira da mu'minai suke samu khairun imana akhyaru shine mafi alkhairi imma hannaku akwai alkhairin kenan min alladhi ragibtum fi yafi alkhairi fa da ku abinda kuke kwadayi abinda kuke guri na cewa ya laita lana mithla ma uce qaru wani abinda kuke guri ba wani abin arziki bane ba wani abin azo a gani bane abinda ke wurin Allah shi yafi amma fa shi wancan alkhairin na Allah yana tabbatuwa ne kawai liman amana wa amila salihan ga wanda suka yi imani suka yi aiki na gari ba wanda ke samun shi da imani ya yi aiki na gari kamar yadda yake cikin alhadithul qudsi wanda ke cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa a'adattu li ibadi as-salihin na ta na dawwa bayina waɗanda suke nagargari ma la aynur ra'at abinda ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at abinda kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar wanda kuma zuciyar dan adam bata taba tunanin abin ba ni'imar da Allah ya ta dawo mu'minai ni'ima ce wanda ba wanda ya taba gani ba wanda taba jin labarin irinta babu kuma wanda zuciyar shi ta mace tunanin irinta Allah ka samu samu sai annabi yake cewa bayan da ya karanta musu wannan magana wanda hadisi ne kudusi sai yake cewa fa in shi'itum faqra'u in kuna so ku ga wannan abin a cikin alqur'ani ku karanta fadin Allah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun ta cikin sotu as-sajda Allah ya ce babu wata rai da ta san abinda Allah ya kebance ma bayinsa na gargari sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa saboda haka wannan thawabul lahi wanda suke samun shi shine man amana wa amila salihan wanda suke imani kuma suka yi aiki nagari sai Allah ya sake cewa wala yulqaha illa as-sabirun anan akwai fassarori guda biyu fasara ta farko ita ce fasaran muqatil wanda yake cewa la yulqaha la yu'taha ba za a ba su ita ba me abinda ba za a ba su ba al a'malus salihah babu wanda Allah yake bai wa damar aikata aiki nagari illa sabiruna sai wanda suka hakuri ba za ka samu dama aikata aiki nagari ba sai kai hakuri hakurin da zaka yi akan ita kanta ibada hakurin da zaka yi akan juriyar ci gaba da ibada tashi da asubahi ko mun sanyi ko mun damuna ko mun rani ko mun tsoro da haske ko duhu ka tashi kai hutiri kai raka'atul fajri ka fita ka je masallaci lokacin da ake jin dadin bacci ka tashi da azhar ka bar wurin aikin ka ko ofishin ka ko kasuwar ka a lokacin da ake tahada ka je ka sake bin jami'i haka nan da al'asar haka nan magriba haka nan isha'i aka ware wani wata aka ce karkace abinci da rana haka zaka hakura ka tashi kai sahur kai azumi tsawon wuni kana jin yunwa ba za ka ci komai ba ba za ku san ci iyali ba a sai an kira sallah in ma wata larura ta sa ba kai azumin ba kamar tafiya ko rashin lafiya ko mata wanda suke al'ada kana nan kana jin nauyin abin akan ka sai ka biya kaga ba wanda ya tirsasa ka amma hakuri kake yi da imanin ka kana neman abin da ke wurin Allah haka nan kai wahala kai kasuwanci kai sana'a kai noma kai kiwo kai kwangila kai aikin gwamnati sai ka tara kudinka ko kayan nomanka ko dukiyarka a ce to cire ka bayar da zaka ɗaya bisa kaza ko cire kaza ka bayar haka kana san dukiyar nan da Allah ya jarabci dan adam da santa haka zaka jure ka cire ka bayar sannan ka sake dauka kai kyauta kai sadaka kai taimakon marayu kai taimakon addini kai taimakon makwabta ka taimaki dangi da ƴan uwa duk wannan sai an jure ayi hakuri shine wala yulqaha illa sabiruna sai masu hakuri sannan kana cikin wannan aikin wani ma yazo ya gaya maka bakan magana wani ya cutar da kai wani ya ce kudin ma na haram ne wani ya ce sallan ma da ake ba dan Allah ake ba kana kokarin kyautawarka wani ya ce ai ba ka yi ai shi baka bashi ba ka ji damuwa a ranka amma sai ka ce bari daina hakura Allah nake yi mawa to duk wannan yana cikin wala yulqaha illa sabiruna haka nan kana zaune kuma utane sai Allah ya jarabce ka da wata jarabawa damuwa a cikin rayuwarka cutarwa a cikin dukiyarka ka samu wata tawaya arziki ko Allah ya jarabce ka da wani wasu ƴaƴa marasa kirki ko wata mata mara godiya Allah ko wasu makwabta marasa mutunci ko irin wannan jarabawa da ta game gari ta yunwa da talauci da tsoro duk da haka kullun hakuri ake shi sa a yana daga cikin sifofin mu musulmi shine godewa Allah a cikin dadi da wahala yanzu duk wahala da ake ciki da an ce mutum ya rayuwa ce alhamdulillah mara lafiya yana kwance a asibiti an ce ya jikin naka yana jin zafin ciwo amma sai ce alhamdulillah mun godewa Allah kuma har cikin zuciyarsa matakar mumini ne yana jin ya godewa Allah to wannan hakurin da ake yi babu wanda zai samu yayi aikin alkhairi sai wanda yayi wannan hakuri shi yasa al-imam ibn al-qayyim ya littafi su kutun da guda wajen bayyana falala da daraja da siffofin masu hakuri shine iddatus sabirina ko iddatus sabiri a ciki ya tattauna akan fuskoki da dama da za a ga falalar hakuri kamar da Allah ke cewa ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr hakuri akan bautar Allah hakuri akan jarabawa da Allah zai yi maka hakuri akan gujewa saban Allah shine fuska ta uku duk abubuwan da ake na saban Allah za ka ga a ɗabi'ance zuciya na son su zuciya na son a yi sharholiya zuciya na son a je a raƙashe a yi abin da bai dace ba tana son a yi zalunci tana son a sha wani abu na maye tana son a afkawa abin da yake na haramu tana so a ɗebi dukiya wanda take ta haram innan nafsa la amaratun bisu kuma ubari wa nafsi innan nafsa la amaratun bisu amma sai kai ta hakuri kana jurewa kana jurewa in ma kuma ta na shedan da zuciyarka sun jaka sai ka ji kana jin damuwa kana ta istighfari kana neman tuba a wajen Allah duk wannan yana cikin fassara wa mayu wala yulqaha illa sabirun zance ne mai tsayi game da wannan barin gwashi haka fassara ta farko kenan cewa wannan damirin yana komawa ne ga samun aikata aiki na gari din da imani alkalbi shi kuma yace wala yulqaha babu mai samunta wace ce ita abin nan da ake samu yace wancan ladan da lahira thawabul lahi shi ya maida damiri ila abadi zikri kaga ai sai da aka fara ambatan cewa thawabul lahi khairul liman amana wa amila salihan to yanzu akwai lafazin thawabul lahi da lafazin man amana wa amila salihan shi al-sa'alat binnan muqatil yace fasara na komawa ga amana wa amila salihan shi kuma al-karbi yace fasara tana komawa ga wato thawabul lahi saboda kace zama ma'anar shi wala yulqal akhirata babu wanda ake bai wa lahira illa sabiruna sai wanda yayi hakuri wasu kuma malamai fasara ta uku suka ce as-sabiruna ana nufin su ne waɗanda suke yin hakuri akan wannan magana da ake ga mustawazi wato waɗanda za su waɗanda da suka ga abin da ke wurin karuna sun yi hakuri sun daure ko kuma da suka gani abin ma ya burge su suka ce ya laita lana amma da aka musu wa'azi sai suka yi hakuri suka wa'azantu wato wancan wa'azin da aka ce wailakum thawabul lahi wannan wa'azin da aka yi babu masu ji su yadda da wa'azin sai masu hakuri wato kamar yadda ka san duk sauran wa'azin da yake babu wanda yake fahimtar wa'azin da malamai suke sai yayi hakuri sai wanda ya sa wa ransa hakuri cewa Allah yake so ya bi so yake tsira a lahira ba ka bi du'a zan da za a yi ba zai ji ba ana faɗa zai ce malaman nan sun takura mana wallahi aji su ba suna yin kaza ba yanzu a ce sai mun yi kaza kullun dai duk abin da mutane suke a ce ba kyau su kullun ba kyau ba kyau sai zai ci gaba da yin abin shi sai ya tabi Allah ka tsare mu daga tabi daga cikin abin da zamu ƙara iya cirewa na fa'ida a cikin waɗannan ayoyi masu albarka shine zamu iya fahimtar cewa duk wanda aka ba shi dukiya sai ya amfani da ta wajen saban Allah wannan ya dauki tafarki ne irin na wannan bawa jabbeli shine karuna wato yanzu idan kana da dukiya idan kana daukar dukiyarka kana duk wani abu da yake sabo ne ga Allah madaukin sarki to ka sani magabacinka akan wannan mummunan aiki shine wannan bujiraren bawa karuna to kuma sai ka kiyaye abin da zai iya biyo baya ko da ba a yi maka kwaran kwada ko girgizar kasa a duniya ba babu shakka kana iya aukawa cikin mummunan sakamako irin nashi a lahira ko kwatan kwace shi Allah ka tsare mu sannan zamu ga cewa waɗanda suka damu da duniya damuwar ta shiga cikin zuciyarsu da zama aqida su su ne waɗanda suke ruduwa da ganin samun duniyar wani wanda ya same ta ba bisa tafarkin Allah ba da ganin sharholiyar da wani yake yi da dukiyar da ba ta halas ba da ganin ketare iyakar da wasu masu arziki suke wato wanda ya damu da duniya mummunar damuwa shine zai ga abin kafirai da abin fasikai da abin mujrimai yana ba shi sha'awa tunaninsu da ra'ayinsu da irin walwalar da suke da irin abin da suke samu a rayuwa abin takeici za ga mutane da dama musamman ƴan uwa ƴan boko suna da irin wannan tunanin duk wani abu na kafirai yana burge su tsarin rayuwar kafirai tsarin tunanin kafirai tsarin tattalin arzikin kafirai yana burge su kuma har ma suna ganin namu na musulmai abin Allah wadare ne kullun suna kyaran al'adunmu na musulmai suna kyaran tunaninmu irin su ne zaka ji suna kawo aqidar daidaita tsakanin maza da mata aqidar kin haihuwa aqida cewa ai rashin bin tsarin tattalin arziki da tsarin mulki da tsarin rayuwar turawa shi ya saka mu a cikin halin da muke ciki duk sanda za su kafa maka hujja ko su nuna maka wani abu na burgewa to zaka ji suna kawo maka rayuwa ne da tunani irin na kafirai musamman turawan yamma to waɗannan duka a cikin mazhabin karuna suke da mazhabin ƴan yanai talana misla ma utiya karuna sun raka sacha ya laita lana misla ma utiya amerika ya laita lana misla ma utiya ingiltara ya laita lana misla ma utiya al-urdiyun innahum lagu hududin azim kullaka ka suke wannan turawa sun more waɗannan turawa suna cikin jin daɗi ina ma mu samu irin rayuwarsu ta wannan tafarki ne irin na waɗannan karunawa Allah ka tsare mu daga wannan mugun tafarki wannan gabar fadin Allah wa qala allazina utul ilma tana nuna mana falalar ilimi na addini da kuma yadda yake da ruwa da tsaki wajen jawo mutane linzami kasu fandare kasubi daji kaga su al'awam sauran mutanen gari da waɗanda ba su da ilimin sai kawai suka ga wannan abu da karuna ke ciki ai falala ce ai alkhairi ne har ma suna fatan ina ma su samu irin sa amma waɗanda Allah ya ba su ilimi su sai ya zama wannan abin bai rude su ba suka yi marmaza suka ja linzamin waɗancan saboda haka wannan yana mana falalar ilimi na addini da kuma buƙatuwar da al'umma take a kullum zuwa ga samun masu ilimi na addini a cikin ta idan al'umma ta wofanta daga masana ilimin addini za ta shiga cikin halin haƙulai sannan kuma mas'uliyar da ke kan su masu ilimin addinin na yin wa'azi kaga waɗannan masu ilimin da sun tsaya kawai sun yi shiru su dai abinda suka fahimta kenan cewa abinda ke wurin ƙaruna ba mai kyau bane amma ba su gaya ma sauran ba to da wannan alkhairin da suka sani ba zai yadu ba saboda haka bayan mutane sun samar da masu ilimi a cikin al'ummarsu su kuma masu ilimin suna da mas'uliyar karantar da su gaskiya da tsoratar da su daga abinda yake ɓarna da nuna musu abinda yake kuskure don su gyara sannan kuma har ila yau gaba tana nuna mana tsarin yadda ake yin wa'azi cewa idan ta kama ana iya mutum tsawa a gurin wa'azi ce musu da suka yi wailakum kai canku to ashe akwai inda idan wa'azi ya kama mai wa'azi na iya faɗan kalma mai zafi ko kalma wacce take ta tsawa ko kalma wacce take ta tsoratarwa da gwargwadon bukata shine abinda suka yi musu anan gwargwadon bukatar cewa wailakum thawabul lahi khair a ina ne irin wannan a inda aka ga mutum ya riga ya rude yana nema ya kama daji babu laifi a daka mai tsawa dan a dawo da shi cikin haikinsa sannan sai a yi mishi wa'azin kamar yadda muka ji a wannan gaba mai albarka wannan ganin bari mu saurara anan ko tunda mun kai karshen waɗannan ayoyi idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan aya fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wanda shine kusan a sin na karshe a labarin wannan kangararren bawa karuna wanda Allah bai kai sarki labarta mana shi a ƙarshen wannan sura za mu saurara nan insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai ƴan uwa da dama cikin mahalarta wannan karatu cikin dattawan mu da sauran matasa ƴan uwan mu waɗanda suke da addu'o'i da buƙatu a wurin Allah madaukakin sarki ya Allah muna tawassuli da wannan salati na manzanka kai kafi kowa sanin buƙatun bayinka da damuwoyinsu ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi ga baki da abubuwan da suka zai mana damuwa a cikin rayuwarmu ya Allah ka kawo mana da su Allah kai mana maganin su abubuwan da suka gagare mu ya Allah ka iya mana akan su wannan hali da muke ciki a cikin wannan ƙasa tamu Allah muna roƙonka ka sayar mana kafara Allah muna roƙonka ka canza mana zuwa ga abin da yafi mafi alkhairi Allah ka sa mu gama lafiya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوي به على مصائب الدنيا واجعل اللهم بأبصارنا وأبصارنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله